Assalamu alaikum ne sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci da nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tunda aka fara demokradiyya a Najeriya shekarar 1999 lokacin zaɓuka sukan sanya al'ummar ƙasar cikin wani hali na damuwa sakamakon yadda wani rukunin al'ummar ƙasar suke amfani da wannan dama wajen tada zaune tsaye. Kimanin makonni biyu rage zaɓe ya kankama a Najeriya. Wai wace irin rawa mata za su iya taka wajen tabbatar da an yi zaɓukan cikin lumana? Wannan ita ce maudu'in da za mu tattauna da bakin namu wanda zan ba su dama su gabatar da kansu.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Halima Babu Ahmad, National President Center for Juvenile Delinquency Awareness.
Sunana Halima Babu Umar, nake shugaban kungiyar Women in Media Communication Initiative wanda aka sani da WIM.
Hajji Halima,
zaben 2023 ya karato, wace irin rawa kike gani mata za su iya takawa domin tabbatar da zaɓe mai tsafta, ingantacce kuma nagartaccen zaɓe?
Alhamdulillahi, gaskiya mata bana ba ma bana ba ko da yaushe muna kokari, sai dai kuma akan dan samu akasi ne, amma wannan shekaran kan gaskiya mata mun jajirce sosai, muna ta kokari kuma muna ta kokari faɗakar da mutane ɗan uwanmu kamar yanzu ina da NGO, muna faɗakar da mata akan yadda za su yi ƙoƙari su ba da nasu gudunmawa daga cikin gida har zuwa wajen zaɓe, tabbatar an yi zaɓen nan lafiya kuma an gama lafiya, kuma muna faɗaita musu cewa lalle kowa ya fita ya zaɓi gwaninsu. Amma mun roƙe su don Allah, duk wanda da a zaɓa ko an ba mu mace kuɗi ta karɓi kuɗin ta ci abinci, idan ta je dangulawa ta dangula mu wanda take ganin zai mata adalci insha Allahu
alkarim.
Hajjabin Umar,
akwai rawa da mata za su taka sosai a wannan zaben mai karatuwa da izinin Allah. Na farko dai, kamar yadda kika ce, mu iyaye ne, kuma akwai nauyi a kanmu na lalle mu wa ƴaƴayenmu magana, saboda kin ga duk dai wani banga siyasa dai matasa ke yi, kuma yawanci zaki ga masu yin takara mazaje musamman su suke hayo su zo su yi musu banga siyasa. To haƙƙin iyaye ne mata har da mazan ma lalle mu yi wa ƴaƴayenmu magana, mu kuma nuna musu illar shiga wajen tashe-tashen hankali lokacin zaɓe. Musamman su yi la'akari da cewa duk wanda isa su yi banga siyasa a yi tashe-tashen hankali, su duba su ga ina nashi ƴaƴan suke. Watakil ba masa Najeriya suna ƙasashen waje suna karatu, kuma a duba a ga cewa duk wanda ya banga siyasa ina yake ƙarewa ne a ofishoshin mutane suke ƙarewa, ana neman ɗan abin da za a samu wani abu a sa a baki. Ba wanda yake tunanin ya ce to bari a mai da su makaranta a samo musu sana'a, in banda shekarun baya da muka samu aka yi waɗannan abu ba ɗaya, to yanzu ya tsaya cik ba a yi ba. Saboda haka iyaye mata lallai ne su jajirce, mu tabbatar cewa ba a yi amfani da ƴaƴanmu wajen tashe-tashen hankula ba. Na biyu kuma abin da muke jan hankalin mata shi ne, tun 1999 aka fara wannan demokradiyyar, kuma a Kano na san da aka yi an samu Hajja Najatu Muhammad da ta tsaya takarar Senate, kuma Allah ya bata sa'a, to sai aka kansile zaben, aka ce zaben bai yi ba. To bayan nan mun ta samun kalubale kala-kala, to bane yanzu alhamdulillah an samu mata jajirtattu, ƙwararru, masana, masu ilimi, masu hangen nesa, wanda abin da ke damuwarsu shine harkokin mata da matasa.
To Hajji Halima, yaya kike kallon yanayin siyasar bana?
Yanayin tafiyar siyasar bana kam ya zama akwai bambanci.
Me yasa kike haka?
Saboda ana faɗakarwa, kuma gaskiya tsanani ya ƙara samu mun ƙara fahimta rayuwa, mun fara sanin masu sanmu da masu ƙima da wanda zasu mana zaƙin baki da sauransu. Haka tunda yanzu lokaci ya fara wucewa wanda da a zo a ce kaza da a yi ba a yi bibiya da sauransu ba. Daga cikin aikin da muke muna faɗakar da al'umma, ba ma mata kaɗai ba, duka al'umma, kowa ya fahimci cewa ba wai kuɗin da za a baka shine ba, a'a, mu gani a ƙasa shine babban mutuncinmu, kuma shine kimanmu, za mu kare kimanmu da kanmu. Don ba kuɗi muke buƙata ba, muna buƙatar mu ga aiki a ƙasa ne. In muka ga aiki a ƙasa, kuma inda za a kashe mana kuɗinmu, duk ɗan ƙasa na da haƙƙin da zai san cewa ga kuɗin da aka bashi kasansa na budget, ga abin da aka yi da shi, sanata ko kuma res ko ma wane ne ko gwamnan gari, insha Allahu alkarim, ko da ke yanzu da abubuwan muke so mu ga ya ƙara ƙarfi sosai. Dama alhamdulillah ana samu wannan dan ki gani da ka ban shakar mai da suka wuce ba a town hall meeting to yanzu ko gaskiya hankalin kowa ya koma kai a sannan ne kai muke da ikon mu ba da priority list din mu kuma project din da muka bada
ayyukan da kuke so
ayyukan da muke so mu tabbatar an mana kuma kudin da aka karba na harajin mu na yan kasuwan mu su ma su tabbatar idan ya tafi in aka zo musu aiki capital din zai tafi yanda ya kamata ba a tura shi wani gefen kuma ai wani alma da hana da shi ba
to Hajabin Umar
kin ga kididdiga ta nuna cewa mata da matasa sun fi kwajefa ƙuri a Najeriya kuma idan mace za ta fito in dukka mace za ta fito da matasa su jefa mace ƙuri'a to wallahi da tuni mun wuce inda muke saboda haka yanzu zamani ne ya zo ba jam'iyya ake ba yanzu mutum ake yi a jefa ƙuri'a ga mata nan sun fito muna da mace sanata a cikin Kano Central sannan muna da Gabasawa Kezawa akwai ita kuma dan batta ina jin ko da kunci ne ko makoda ne maza dai kullun su suke muna gani dai cin gaban namu na mai haƙa rijiya ne muga cewon ana ta bada mata kuɗi mata suna karba a kawo wannan mata na karba su jefa mutum ƙuri'a to mun dai ga yanzu bala'in da muke ciki matan nan wanda suka fito Allah ya ba su nasara su kuma muga irin tasirar da za su taka wajen ci gaban mu mata da matasa dan abin da muke bukata kenan
to banda batun wayar
kan al'umma
wace irin gudunmawa mata za su bayar domin kaucewa dukkanin wani abu da zai kawo cikas wajen gudanar da wannan zabe
iyakacin kokarin ko kuma mun ma iyakacin kokarin mu wajen fadakar da mata kan yadda za a samu samun daman cin moriyar demokradiya a cikin abubuwan da muke fahimtar da su har da ire-iren waɗannan abubuwa saboda kuma mun gaji yadda ake yi ayi abin da ake so mun yi kokari mun wayar da kan iyayen mu mata da ƴan uwan mu da kannan mu da kuma kowanne wanda ta zama mace ce mun fahimci cewa duk wannan abubuwan da ake amfani da yaran mu a gurbata mana su bayan zabe a bar mu da damuwa su zo ƴaƴan mu su zama mana bala'i mun kokari duk wannan Allah ya taimake mu an fahimci yanayin abubuwan yake so kuma kin san dama matsalar shi ne idan abu ya baci gyaran shi zai dauki lokaci ba kaman bacin sa bane amma yanzu alhamdulillah akwai fahimta a tsakanin mu mata fiye da yadda ake zato saboda gaskiya muna gani akwai bayin da mazajin su mutu da yawa sun zama marasa maza amma kuma zan su ma mutuwa suka yi da irin wannan abubuwan da yake ja irin wannan abubuwan shi yasa ma muka kara himma saboda yanayin inda ake duba zaben nan ake ganin shi mu abinda muke bukata a kasar nan zaman lafiya zabe kuma mai adalci
kin yi maganan haɗin kai tsakanin mata wannan shine kuma zai kai ni ka tambaya na gaba idan muka yi la'akari da yadda ake zabe a Najeriya zaki ga yawanci mutane suna yin jam'iyya ne ba wai dan takara ba sannan la'akari da rashin ƴan takara mata zaki ga wasu jam'iyyu sun fi samun ƴan takara
to kin san wani lokaci abin idan aka fara ba za a matsa ma mutane da yawa ba saboda kar su ga kaman an kai su makura ko kuma an takura musu da yawa wannan muna ta kokarin mutane su fahimta ba jam'iyya za a yi ba mutum za a yi kowa ma yana da burin ya ga cewa an yi angule da kan zabo saboda idan har akwai angule da kan zabon ko to za a samu competition da a samu gasa sosai amma aka ce duka an bi maganan wai a zabi party guda ɗaya ne wannan ba zai kai mu ba kuma ana roƙon Allah ne ya kai mu zaɓen nan da rai da lafiya kowa ya gwada bajintan sa ba yanda ƴan siyasa suke so su yi amfani da wani ƙarfin mulkin su ko wani abin da suke so a samu wannan ba muna so ne yanzu mu ga cewa an haɗa ɗin saboda mu samu gasar samun gasar ne kaɗai dai kawo mana sauƙin irin samun wannan rashin adalci na shugabannin mu da kuma idan muka barka ɗan kuɗin su ko idan mun karɓi kuɗin ba za mu zaɓe su ba shikenan in Allah ya so ya yarda maganar mata gaskiya muna da matsala matsalar da muke da shi shine kamar yadda na gaya miki ana ta fahimta ne yanzu so ba ma so mu ci a lokaci ɗin mun yi aikin komai mun gama a'a yanzu dai tun da Allah ya fara taimako mun fara gano wasu gaɓoɓin da za mu gyara aka fara gyara akan kuma an riga da an yarda da wannan ɗin a cikin al'umma.
Hajabin Umar wani irin tasiri ƙungiyoyin mata za su iya yi wajen cimma nasarar zaben nan?
Kin ga ƙungiyoyin mata suna da tasiri kwarai kuma zan ce ba ma ƙungiyoyin mata ɗin ba kawai saboda duk nasarar da mace za ta samu ko muna so ko ba ma so dole muna buƙatar maza tare da mu mazajenmu iyayenmu ƴaƴanmu ƙannanmu yayyenmu to a duk sanda kika ga akwai kungiyoyin mata kamar kin gani yanzu kungiyata ta mata ce amma kuma duk abin da zamu muna hadaka muna hadowa da mazan saboda duk abin da ka hada da namijin yana da tasiri saboda goyen baya muke nema idan muka ce mu mata ne duka mu kade zamu ba wai ba zamu iya ba amma duk abin da kake kana son kowa ya zama ne yana da ruwa da tsaki a ciki saboda haka kungiyoyi da yawa in kika duba kusa in ce a arewa ma gaba daya akwai kungiyoyi da yawa har na mazan da zaki ga su dama ci gaban mata suke yi wa kuma suna aiki tare da mu.
Mai sauraro, gashi mun koro gankara sai dai kuma lokaci ya cin mana, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.